والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام duk yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa ne rayuwar mu ta sake isowa wannan rana yau alhamis 8 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake daidai da 30 ga watan march shekara ta 2023 miladiya muna haduwa kamar yadda muka saba a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib dake gandun Wambai cikin garin Azare domin jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurgudan hali muna karatu cikin wannan littafi na Raddul Azhani ila ma'ani alqur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka za mu ci gaba inda muka tsaya cikin suratul an'am aya ta 133 za mu sake karantawa na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa rabbukal ghaniy dhur rahim إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين
Allah ta'ala ya ce wa rabbukal ghaniyu lalle ubangijinka mawadaci ne kuma ubangijinka mawadaci ne an khalqihi wa ibadatihim gabaran halittarsa da ma bautar da za su masa wa ma ya'muruhum bihi wa yanhahum anhu duk abin da Allah yake umartan bayi da shi ko wanda yake hana su innama huwa li muslihatin tarji'u ilayhim yana musu umarni da hani ne saboda wata maslaha wanda take komawa zuwa gare su zur rahmati kuma siffa ce ta Allah shi ma abuci rahama ne yana bada yalwa a nan duniya ya bada lafiya ya bada ƙarfi ya bada mulki ya bada dukiya da tarin ni'imomi to Allah ya siffanta kansa da rahama ai al-mawsufi bi rahmatil amma rahama wacce ta ga mai kowa da wanda ya imani da wanda bai imani ba Allah yana sadar da rahmarsa zuwa gare shi a nan duniya ar-rahimiyya ita ce khasatun bil mu'minin ita kuma tana kasancewa ne a ranar al-qiyama to Allah ya ce zur rahma ma abuci rahma ne shi wato bihim game da bayinsa wala yushaddidu alaihim Allah baya tsananta musu hukunci hukunce ma da Allah ya sanya wa bayi ya sassauta musu shi yasa addinin musulunci ya zamanto mai sauki wa ma ja'ala alaikum fi ddin min harajin ba a sanya muku wani kunci a cikin addini ba na dokokin da Allah ya sanya wa yattabi'u bihim at-tariqa as-sahla al-mustaqima Allah yana bi game da bayinsa tafarki wanda yake mai sauki kuma wanda yake mai kakke in yasha yudhhibukum in Allah ya so zai fa iya tafiyar da ku ya halakar da ku baki daya ya ayyuhan nas ya ku mutane bil ihlaki la yanqusu istisalukum mulkuhu shay'a kuma in Allah ya halakar da su da ku gaba daya wannan tumbuke ku da yayi ba zai rage masa komai a cikin ikonsa ba baya rage ma Allah subhanahu wataala wani abu shi Allah ba a masa borai mai mulki na duniya shine ake masa borai a fita daga da'arsa amma Allah subhanahu wataala da zai halakar da duniyar baki dayan ta bai rage masa komai cikin mulkin sa ba saboda shine ya halacci abin da ma tun farkon al'amari don haka duk wanda zai yi bautar Allah bai agaza ma Allah ko ya taimaka ma Allah da komai ba Allah ta'ala cikin alqur'ani a wata ayan yana ambata ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah kullum mutane su suke da bukata zuwa ga Allah Allah ka mana kaza Allah ka kare mana kaza da'iman akan haka ake kullu yawmin huwa fi sha'an a kowane lokaci Allah yana cikin wani al'amar na bayin sa masu roƙa ya ba su waɗanda suke neman kariya ya kare su masu neman gafara ya ba su don haka Allah kullun cikin yi ma bayin sa yake su suke da bukata a wajen sa wallahu wal ganiyul hamid Allah shine wadataccen nan wanda yake godadde to don haka ne yace in yasha yuzhibukum in Allah ya so zai iya tafiyar da ku ya halakar da ku baki daya wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha a bayan ku kuma sai ya mai da waɗanda ya so ai istikhlafi min al-khalqi daga cikin wata halittun daba kama ansha'akum min zurriyyati qaumin akharin kaman yadda dama Allah ya tsirar da ku daga zuriyan waɗansu mutanen daban da aka halakar lam yakunu ala mithli sifatikum wanda da waɗanda aka samu ku daga jikin nasu basu zan a irin siffar ku ba bal kanu da'iin sun kasance masu da'a ne ga Allah subhanahu wataala wa hum ahlus safinati nuhin wa zurriyatihim min ba'dihim min al-qurun ila zamanikum sune waɗanda suke cikin jirgin annabi nuhu da zuriyarsu waɗanda suka zo a bayan su na alƙarnoni har zuwa wannan zamanin naku wato da yace in yasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha in yaso sai ya tafiyar da ku ya halakar da ku sai ya maye da waɗansu mutanen daban ko ya hala ya maye da ta halittar da yaso daban ai da aljanune sukkanul ardi da aljanune ke zauna a ban kasan kamar yadda muke zaune kuma Allah kadai san adadin zamanin da suka yi bai fayyace mana zamanin da suka yi ba haka suka zauna suna hayayyafa suna bautar Allah suna yawan sako Allah ta'ala sai aiko mala'iku aka kore su aka halakar da yawa daga ciki sauran kuma aka kore su aka hana su zaman kan kasan sai dai wasu wajaje da aka killace su a ciki kogo duwatsu kan bishayi da kuma tsibiri sai aka taskance su a nan kasar ta zama to khaliya har kuma daga baya Allah ta'ala ya nufin halittar annabi Adam shine ga yawa mala'iku yace musu inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wakili a ban kasa saboda abinda suka sani a baya ne suka ce ataj'alu fiha man yasidu man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yanzu Allah zaka sanya wanda zasu ta barna ina mala'iku suka san za a yi barna ai sun gani ne a baya kamar yadda malaman tafsirin suka ce sun gani ne a baya aljanu sun yi to shine suka faɗi wannan abu kuma Allah daga baya ya musu probin cewa su waɗannan mutane ba za su zama kamar aljanun ba za su bauta wa Allah za a san masu bautar Allah a ciki da yawa Allah ka tabbatar da mu akan bauta to shine nan Allah yake tuna mana in har aka saba ma Allah fa zai iya kawar da jama'a baki daya ya halakar da su kuma sai ya kage wata halittar ma daban ma ya shawo abin da yaso kama ansha'akum kamar yadda kuma tsirar da ku ya min zurriyati qaumin akharin daga zuriyan wasu mutanen da ba waɗanda su ba su zan a irin siffar ku suna saba wa Allah ba abinda ake nufi mutanen da suke cikin jirgin ruwan annabi Nuhu lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabi Nuhu alaihi salam shine manzo na farko da Allah ya aiko bayan annabi Adam bayan kushewar annabi Adam shine manzo da aka aiko na farko ya so mu wa'azi a mutane to an dau tsawon zamani tsakanin sa da annabi Adam don haka a lokacin mutane sun kage gumaka suna bauta musu ya'uka wa yagutha mene yagutha wa ya'uka wa nasra to waɗannan har ma da suke wasiya akai kada a bar bautar tasu to sun kage bautar gumaka
Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salam ya zo ya shekara 950 wa'azi kawai yake ba wai shekarun sa duniya ba shekarun wa'azi ne shekara 900 alf sanatin illa 50 alfa illa 50 ama shekara dubu in babu shekara 50 don haka shekara 950 yana wa'azi kuma a lokacin suka kin imani da shi Allah madaukaki ya ambata yace wa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu alaihi salam sai ƴan kadan ƙwarai an kawo shi na kira ne malamai suka ce litaqidil qilla domin a nuna karancin ƙwarai fa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi face kadan sosai to shine kadan din nan malaman tafsiri mafi yawan abin da aka hakaito shine aka ce mutum 80 amma wani go an ce mutum 8 ne wani waje an ce mutum 4 ƴaƴansa ne guda 4 suka yi imani da shi sai matansu su ma guda 4 dan haka su 8 sai shi annabi Nuhun shi ma da matarsa cikon 10 a cikin ƴaƴan nasu akwai wanda ba su yi imani ba kamar yadda Allah ya bada labarin cikin suratul Hud an bada labarin ɗansa malaman tarihi sun ce sunansa Kana'an wanda yace sa'awi ila jabali ya asimuni min alma to kaga mutane kadan ne ƙwarai suka yi imani da annabi Nuhu to kenan da Allah subhanahu wataala ya halakar da al'umma baki daya aka kawo ruwan tufana na sama da na ƙasa ya hade faltaqal ma'u ala amrin qad qudir ruwan ya hade akan wani al'amari da aka riga aka hukunta aka halakar da jama'a suka rududduge a cikin ruwa sai kuma Allah subhanahu wataala ya ce sama ta kame ƙasa ma ta tsotse abin da ya rage sai ya tattaru a cikin tekuna da manya-manyan kogi da sauran wajaje jirgin ruwa na annabi Adam kuma Allah ta na annabi Nuhu Allah ya ce daidai yace akan wani dutse na Judi an ce dutsen yana cikin kasan Toki a yanzu to kaga annabi Nuhu alaihi salam sai ya sauko ku duba fa wata hikima ta ubangiji duniyar gaba daya halakar da duwan da suke ci har da dabbobin su saboda ya nuna wa al'umma cewa mutanen fa ba akan komai suke a wajensa ya tsayar da mutum 8 ko 10 duniya gaba daya saboda sun saba masa ya halakar da su wadanda sun kai imani ƴan tsirarin su ya tsirar dan su ne masu kima a wajensa to ka ko yanzu Allah yana so zai iya halakar da jama'a ko yanzu irin tsunamin nan da ta faru shekarun baya can ai kage ita ma ba karamin musiba bace teku ta tsage ambaliyar ruwa ruwa yanke daga sama ga kuma teku ta yi ambaliya kan tudu ga kuma tsagar ƙasa mutane suka dinga sai ba inda ma zaka gudu kawai duk tsayin gini ruwa ya shanye shi kuma ya rikito da shi ƙasa da zairin afkoki din da aka yi a ƙasan Toki girgizan ƙasa kaga duka Allah yana nuna cewa zai iyo mutane can baya da yace faminhum man khasafna daga ciki akwai wanda aka masa al-khasfu aka tsaga ƙasa ya shige to kaga duk ana mana ishara yanzu ma ba gagaran Allah zai yi ba in ya nufin yayi ma duniyar lokaci guda ne to shine nan Allah ta'ala yake ambatawa in ya sha'i yuzhibkum in ya so fa zai iya tafiyar da ku ya halaka ku gaba daya wa yastakhlib min ba'dikum ma yasha kuma ya maye a bayan ku abin da ya so bai ma ce man yasha ba sai aka ce ma yasha wato koda wata halitta ce ba mutane ba kama ansha'akum kamar yadda Allah ya tsirar da halittan ku min zurriyati qaumin akharin daga zurriyan wasu mutanen daban ana nufin mutanen annabi Nuhu ashabus safina shi yasa ake ce mu annabi Nuhu alaihi salam abul bashariyati thani uban mutane na biyu bayan annabi Adam shine abul bashar ana cewa ƴaƴan banu Adam ƴaƴan Adamu to kaga lokacin da annabi Adamu ƴaƴansa suka yawaita a duniya yawan irin wanda ya dace da wancan zamanin Allah ya halakar da su gaba ɗaya sai aka tsayar da annabi Nuhu da jama'a da ƴaƴansa da matansu to kaga kenan yanzu ya zamanto duk wanda aka haifa zuriyan waye ya zama zuriyan annabi Nuhu. To shi yasa ake cewa abul bashariyyati tsani, sauran mutane duk sai suka sake fitowa daga tsatson annabi Nuhu alaihi salam. To shine ake ishara nan abinda malam yake rubutawa, lam yakunu ala mithli sifatikum, wanda su basu zan a bisa irin tsarin ku ba, tunda mutane annabi Nuhu wanda aka tserar su masu imani ne, to kuma yanzu ƴaƴansu kuma da aka hayayyafa an samu kuma wanda kuma suka koma baya su ma suna kafirci. To shi ne yace ai in ya sha'a yasta'silukum, in Allah ya so sai ya halakar da ku ya tumbuke ku, yace al-isti'sal, wato shine kamar a ce bishiya ne a tumbuke ta daga jijiyarta, isti'sali kenan. In dutse ne a tumbuke shi tun daga ƙasa, an gama da abin. Wa yansha khalqan jadidan badalakum, kuma in Allah na so zai iya wato halitta wata su halitta sabi ba ku ba. Wa zalika sahlun alayhi, wannan abu ne mai sauki ga Allah. Wa kad ahlaka qauman mujrimina mithlakum, to mai abaya ya halakar da mutane masu laifi irin ku. Wasta'salahum, ya tumbuke su. Wa badalahum bi khalqikum, ya musanya wadancan din da halittar ku ku da yayi. Min zurriyati qaumin, kuma ku an samar da ku daga zuriyan wasu mutane, mutanen annabi Nuhun kenan. Lam yakunu mujrimin, wanda su basu zan masu laifi ba. Walakin huwa zur rahmati bikum, amma Allah ta'ala mai rahama ne game da ku. Fa abqaakum rahmatan lahu lakum, sai Allah ya wanzar da ku bai halakar da ku ba duk da laifin da kuke masa. Wannan rahmaniyar sa ce anan duniya take karewa, amma idan an je kiyama to Allah baya tausayin wanda yake kafir, wanda yake kafirci. Shi yasa har ma ya ambata inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Allah baya gafartawa an shirka da shi. Abinda bai ke shirka bane yake gafartawa koda a kiyama in ya so, yana karkashin mashi'ar sa, in ya so kuma sai kama mutun da laifin nasa ya azabtar da shi. Amma shirka kam in har mutun ya je masa da ita a kiyama to Allah ba zai yafe masa ba. Allah ka tsarkake mana zukata. Allah ya ce mu
innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin,
innama tu'aduna, lalle abinda ake muku wa'adi da shi, mina sa'ati na alqiyama wal azabi, da kuma azaba ga wanda suka saba ma Allah, la'atin, Allah ya ce yana tafe, lalle abinda aka muku alqawarin nan yana tafe, la muhalata, wallahi ba makawa, ba makawa. Wa ma antum bimu'jizin, kuma ku ba ku zan masu kubcewa ba, masu gajiyarwa ba, ai fa'itina azabahu, ku kubce ma azabarsa. Indai Allah ya ce sai ya azabtar da bawa a dalilin laifi, to in ya laifin Allah zai azabtar da shi, ba wanda zai kubutar da shi, dan ba maguda, ba wanda zai zo ya sa baki, ba wanda zai yi mai laifi ceto in Allah ya nufin azabtar da shi. Kuma ita alkiyama mai zuwa ce, ko ba komai, idan mutum ya mutu alkiyama sai ta tashi ko babu sauran duniya kamar a yanzu. Daga mutum ya mutu to kuma duniya ta kare a yanzu, duk abin da mutum ya yi a duniya in kirki ne, in shegantaka ce, in dai ya mutu kuma shi kenan, kuma daga nan cikin kabari zai fara gani sakamakon abin da ya yi. In ya yi mai kyau to a cikin kabari zai fara ganin ishara, domin ta kabari sharar fage ne na kiyama, sharar fage ne na kiyama. Abinda aka ga mai kyau a kabari insha Allah shi ake samu a kiyama ma tana yin kyau, kamar yadda ya tabbata a cikin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da Usman ibn Maz'un ya rasu an kai shi za a bisne shi a Baqi'a, shine farkon da aka samu bisne, wato akwai duwatsu a wajen, sai ana shan wahala wajen to nan ana jira, sai annabi ya zauna kan wani dutse, mutane su ma duk sai suka zazzauna. Annabi sai so musu wa'azi, sai ya dauki itace ne ma yana dan kwakulan kasa, yana kwakulan kasa haka, irin dai kamar a ce mutum yana tunani din nan, can annabi da yake sai so musu wa'azi sai ga ya musu irin yanayin kwanciyar kabari daga lokacin da aka samu tun har zuwa tashin alkiyama kuma wani abu na ubangiji wanda ya mutu kwana ɗaya kafin alkiyama ko wanda ya mutu a ranar alkiyama ran da kiyama za ta tashi to gurgurdon zaman da zai yi daidai ne da Habila da aka fara kashewa Habila na shi ya fara shiga kabari ko ba haka ba فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارث سوءه اخي شينه فرقن دان uwan nasa ma da ya kashe shi bai san ya za a turbude mutum ba dan bai taba ganin mutuwa ba to wanda zai mutu ranan tashin alkiyama zaman da zai gurgurdon zaman da wancan yayi ne eh Allah ne yake yalwatawa kuma shi yake kuntatawa to haka lamarin yake kasancewa in mutum mala'iku suka zo masa ya ansa tambaya Allah ka ba mu furucin ansawa to mala'iku za su masa albishir za su bude masa Allah zai ce su bude masa daga kofar aljanna sai a yalwata masa kabarin sa eh kai idan ka tona kabarin ba zaka gani ba zaka ga duddugegge ne ya rube ko zaka ga kashin sa ne gashi nan amma annabi ya fada kun mun gaskanta ko ba haka bane akwai wasu abubuwa dangane da ruhi dangane da rayi dan adam bai san ya yake ba yasalunaka ani ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila suna tambayan ka dangane da rayi kace al-amru rayi yana wajen ubangiji na ne ba a ba ku game da ilimin rayi ba sai dan kadan duk yadda kai baka san ya ran yake ba don haka yin annabi ya ce ana azabtar da mutum a cikin kabarinsa ko da ku ka bude kabarin sai ka ga kasusuwa ne sun rududduge to in dai azaba ce ana masa in an ce yana jin daɗi ko da ka bude ka gan shi a rube to daɗin yake ji ai jiki daban rayi daban kuma shi ran shi yake detaching daga jikin ko ba haka ba ne ga dai jikin yana nan da hannaye sabon mutuwa da kai da shi in ko kwanta ba bambanci ko ba haka bane da sabon mutuwa da mai rayi ba su da bambanci sai dai in an taba da zai dauki numfashin sa yayi kaman ya mutu shi ma ba za a iya ganewa wacce ce gawar ba sai an taba tukunna sai a gane za a je heartbeat din sa ko to ashe ba bambanci me bambanta su rai to shi me ran a ina ka aje shi a cikin kai yake ko a cikin bargo ko ko a cikin hanji aka nade shi ko a cikin zuciya yake ko huhu ko kunyar kwakwalwa shi ne ran ba wanda ya san wa me ran yake wa ma ujitu min al-ilmi illa qalila shi yasa ka kana kwance a dakin ka kana bacci sai ke mafarki in mafarkin daɗi ne sai ka tashi kana jin annashuwa a ranka in mafarki ne na tashin hankali mutum sai ya mafarki gashi kuda ta tare shi a wani waje ya rasa ya kasa hawa bishiya ta kawo masa ko ba haka bane ko ya mafarki ga yan kidnafin sun tsare shi hanyar Kaduna zai je Abuja yana ta gudu a cikin jeji zuciyarsa tana bugawa sun yi haka za su kama shi sai ya farka aidin haka zai iya kasancewa mafarki ko in ya farka kuma sai ya ji zuciyarsa tana bugawa tik tik watakila ya ji yayi zufa ya tashi ya zauna jikinsa na makyarketa to ya akai kana ɗakin ka a kwance kuma ka dinga makyarketa saboda kayan mafarki akwai alaka tsakanin ruhinka da mafarkin wani janibi ne shi ma daban na bayani na ɗan kawo wannan misalin ne domin a gane cewa al'amarin ruhi ba a san shi ba to don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innama tu'aduna lalle abinda aka muku wa'adi da shi din minas sa'ati na tashin alqiyama wal azabi da azabar da za a yi tun a kabari har zuwa qiyama la'atin wallahi mai zuwa ne la mahala ta ba makawa daga mutum ya mutu shikenan zance ya kare yanzu in ka dauki rayuwar mutum an haife shi bai ma san ina kansa yake ba sai ya kai shekara 15 yawanci wanda yake kasa da shekara 15 bai ma samu nutsuwa da hankali ma ne yayi zai fahimci yaya rayuwar take ba in ya kai shekara 15 ne wata kila zai so mu tunanin burin wani abu ko wani abu da abin da ya kama da haka ko ba haka ba to haka rayuwar ta su za ta tafi insha Allah daga lokacin da yake shekara 50 zuwa 60 musamman a ce 60 ko 50 da wani abu zuwa 60 to jikinsa fa ya soma rauni tabbas in kai musu dan shekara 55 ba zai iya langaba yanzu saboda jikinsa yayi rauni to balla ya ce akai shekara 60 to kaga sai ka dauka daga shekara 15 zuwa shekara 60 to duk shekarun da yayi a baya kuma fa cikin wahala ne duk shekarun da za su zo bayan 60 wallahi shekaru ne a cikin wahala da zai kai shekara 100 a cikin wahala ba dadin al'amura yake ji ba a cikin wahala abun su yake tafiya to kaga sai kaga iya asalin rayuwar da dan adam yayi ma inda zakai analysis akan ta sai ga kuntatacciyar rayuwa ce ma'ana rayuwar shekarun da yayi ma mori rayuwarsa ta duniya ɗan kadan ne to ballantana a ce mutum kuma ya mutu shikenan zance ya kara ne sai alkiyama to Allah ta'ala ce inna ma tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin wallahi kuma ku ba masu iya kubce ma Allah bane dan haka mutum yayi sulhu da ubangijinsa yabe Allah subhanahu wataala inda ya kuskure ya roki Allah ya yafe masa inda ya ga yayi daidai kuma ya kara roƙon ubangiji tawfiki ya dage wajen bin Allah subhanahu wataala shine kawai tsira a wannan duniya thumma wajjaha ta'ala al-khitab lin-nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah ta'ala kuma ya juyar da batun ga annabi wa qala sai Allah ya ce
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
Allah ta'ala ya ce kul ka gaya musu ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawa sun karanta annabi gayan karantawa Qurayshawa shugabannin Qurayshawan nan ba irin muzantawa da basu yi wa annabi ba da karanta shi har sai da ake munzalin da wacan ɗaya daga cikin su ya ce ma wato Umayyah ibn Khalaf kenan Umayyah ibn Khalaf yana daga cikin masu kudi sosai shine shugaban kabilan Banu Saham a cikin Qurayshawa har sai da ya ga annabi ya ce wuta din da kai aljannar da kake fada in har da gaske ne in an je kiyaman to da ka fada in har da gaske ne ina da kudin da zan saye ta kuma ba zan bar kowa ya shiga ba sai wanda nake so izgili ne gayar izgili da suke wa annabi annan baya ce musu kome eh annabi in yana tafiya sai su karaita shi su bi shi suna masa izgili suna zagin sa sun ce annabi sha'ir mawaki sun ce annabi kahin boka sun ce annabi kazzab makaraci kai sun ce ma annabi majnun mai tabin hankali wannan duk qur'ani ya hakaito ba irin lafuzza na muzantawa da basu gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen isar da sakon da Allah ya aiko shi da shi kuma idan annabi yake gaya musu cewa musulunci shine zai saitara ba sa yadda karanta suke su ta dariya to shine Allah ta'ala yace qul ka gaya musu ya qaumi amalu ala makanatikum ya ku mutane ne ku yi aiki a bisa yanayinku tunda dai karaitawa ita kuka sa a gaba ku ci gaba da karaitawa inni amilu ni ma zan ci gaba da aiki ala halati a bisa yanayina na tauhidi da Allah ya aiko min zan yi tamassuki da shi zan ci gaba da kira su da suka ki yadda su ma su ci gaba da aiki akan tafarkin da suka yadda da shi din amma fa sai Allah ya ce fa sawfa ta'lamun da sanda za ku sani kaga wannan kashedi ne Allah ya ce fa sawfa ta'lamu فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار da sannaza ku sani wane ne yake da gidan karshe wane ne karshen al'amari zai zamanto wajen taimakonsa idan kiyama ta tashi ay al'aqibatul mahmudatu fi ad-dar al-akhirah karshe wanda yake abun godiya a ranar al-qiyama idan an zo za ku sani ga wane ne anahnu am antum ga mu ne da muka yi musulunci ko ku ga ku da kuka yi shirka kuma zai iya daukan fassara fasofa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu ad-dar da sanda za ku sani wane ne gidan karshe yake kasancewa a gare shi kamar da wasu malamai suka ambata ai wane ne karshen al'amarin zai zan a gare shi Imam al-Qurtubi yana daga cikin wanda suka karfafa wannan fassara tare da aqibatu ad-dar kuma har illa yana nufin ranar al-qiyama amma a karshen al'amari tun anan duniya za su sani wane ne zai zamanto yake da al-aqibatul mahmuda wane ne zai samu rinjaye su ne za su samu rinjaye ko ku annabi kuma wallahi sai Allah ya fara nuna musu tun ba a yi nisa ba aka zo yakin badar manya-manyan waɗanda suke ƙaraita annabi suke cutar da shi ba irin abin da ba su yi ma annabi ba annabi ya yi sujuda a ƙama ma abu jahal ya saka an ɗauko mahaifa ruɓaɓɓiyar mahaifa ta raƙumi da aka jefar a bola tana wari annabi ya yi sujuda ya ce a je a ɗora mai a bayansa sun yi wa annabi irin wannan cutar wanda irin wannan gayar izgin to amma da Allah ya ambata musu kul ka gaya musu ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil wannan sura sura ce makkiya a makka aka saukar da ita fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu ad-dar za ku san wane ne yake da gidan karshe anan duniya ma wa addarun jayi balle kuma in an je a kiyama kaga shekara ta farko da annabi ya hijira an shiga shekara ta biyu yaki ya kabre a tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa karkashin jagorancin shi wato fir'aunu hadhihi al-umma domin ka annabi ya ambace shi fir'aunan wannan zamanin fir'aunan wannan al'umma shine Abu Jahal Amr bin Hisham to kaga Allah sai ya tattaro su a yakin Badar du'a kashe su yaki na farko da annabi yayi anan du'a kashe su manyan masu cutar da annabi Walid ibn al-Mughira shi ya mutu tun kafin ayyakin Badar amma da aka zo yakin Badar ana aka kashe Amr ibn Hisham shi Abu Jahal ana aka kashe watan Umayyah ibn Khalaf mai izgilin cewa zai sai aljanna ana aka kashe Utbah ibn Rabi'a ana aka kashe Shaybah ibn Rabi'a manya-manyan Qurayshawa kenan kowa jagora ne na kabilarsa wannan jagora na kabilan Banu Abd Shams Utbah ibn Rabi'a tare da dan uwansa Shaybah ibn Rabi'a shi Amr ibn Hisham Abu Jahal shine jagora na kabilan su na Banu Makhzum sannan shi kuma abin nan Umayyah ibn Khalaf shine jagora na kabilan su na Banu Saham kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowa kuɗi a Makka duk a yakin aka kashe su banda waɗansu kafirai kaga tun daga nan sun gane wane ne ƙarshen al'amari zai zama nasa domin dama Qur'ani ya musu kashedi azabar Allah ya ta same su da wuri sai ta fara samun su shi yasa da aka jaga wakin su aka watsa cikin wata tsohuwar rijiya a nan Badar annabi sai ya zo ya tsaya a kansu kowa sai da ya kira shi da ɗaɗɗaya manya-manyan kafirai guda goma da aka watsa a cikin wannan rijiya annabi ya ce a jefa gawawwakin su ciki tukuna aka watsa ƙasa a kanta annabi ya zo ya tsaya a kai sai ya ce ya wane sai ya kira sunansa da nasabarsa ya wane dan wane ya wane dan wane duk sai da ya kira sunansu abinda nake ambata muku ya tabbata ko gaskiya yanzu abinda Allah ya muku alƙawari sahabbai suka ce ya manzon Allah ya kake magana ga gawaki sai ce ai ba ku fi su ji ba ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba sai dai ba sa iya ansawa ne kuma kaga waɗansu da Allah ya taimake su suka musulunta da suna cikin masu cutarwa da karaitawa misali kamar Suhail ibn Amr yana cikin wanda suka kai gaya hatta a fatahu makka yayin da annabi zai shigo yana cikin wanda suka yi tsayin daka suka ce sai sun yaki annabi amma kuma Allah cikin ikonsa bayan an yi fatahu makka ya musulunta to kaga suna daga cikin wanda Allah ya rayar da su kuma duk abin da annabi ya faɗa na inda musulunci zai kai da daulolin da za a ci nasara a kansu a kan idan sai da so gani hasali ma Suhail ibn Amr a ƙasar Siriya ya rasu wanda kuma a lokacin an kwace ta ne a wajen Romawa to kaga duka wannan yana nuna fasofa ta'alamuna man takunu lahu aqibatud dar ƙarshen al'amari ga waye zai kasance ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam nasara tana kasancewa ga Allah ne da manzanninsa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad ko mu za mu taimaki manzannin mutun a nan rayuwar duniya haka nan ranar da shaidu ma za su tsaya don haka Allah ta'ala ya taimake shi a kayin su aka yi fatahu makka aka karya su dukkan kabilun larabawa suka dawo suka musulunta kuma Allah subhanahu wataala ya ba su nasara a sassan duniya wata ran annabi yana zaune sai ce zuwayal ardu an tara mun kasa baki daya aka dunkula mun ita Allah ya sa aka dunkula mun ita nganta kuma duka sai da Allah ya nuna mun inda addini gabas da yamman ta duk sai da in gani kudu da arewa sai da Allah kuma ya nuna mun guraban da addini na zai kai sallallahu alaihi wasallam kuma kun san wani abu annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yayi alwashin Allah ya nuna masa an ci farsa ita ce American zamanin kasan Iran ta yanzu wannan farfajiyan har zuwa kasan Iraki kuma yace an ci abin nan Yaman kuma yace an ci Rome Romawa an ci su da yaki lokacin su suke zauna a Syria to lokacin da annabi ya faɗa shekara ta biyar bayan hijira lokacin ana gazwatul ahzab bayan shekara biyar annabi ya rasu munafikai suna cewa yanzu mu da aka zo aka kewaye mu muka rasa inda za mu je hankalinmu ya tashi ga kafirai na runduna wajen 10,000 da wani abu mu ba mu wuce mutum 3,000 ba wanda za su iya yaƙi hankalinsu ya tashi sai munafukai suka ce kaji fa mu da aka zo yanzu an kewaye mu a Madina mun rasa inda za mu saka mu yana cewa mun ci kuma America da ina ne eh na ce America ne saboda ita ce ta American wancan zamani amma masu imani su sai suka ƙara yaƙini kuma bayan shekara biyar annabi ya rasu ana yin shekara ɗaya an samu nawa kenan an samu shekara shida sai aka ci Romawa da yaƙi shekara shida da yin maganar zamanin Abubakar Siddiq kuma a lokacin aka je aka soma rarakewa Biladu Farisa zamanin Umar ibn Khattab ya hau bai fi shekara hudu ba kuma aka yi abunan Fathul Qadisiyya gaba ɗaya sai zamanto cikin shekara 11 abinda annabin ya faɗa kuma ya tabbata duniyar gaba ɗaya ta lankwasa wa musulunci sai dai zamanto musulunci sahabban annabi sai da suka shiga Spain eh Spain ɗin da ka sani dai Spain mai Barcelona nan itan sai da sahabban annabi suka shiga sai da suka shiga ƙasan China ta yanzu da ka sani sahabban annabi sai da suka shiga ƙasar Soviet Azerbaijan Kazakhstan duk sai da musulunci ya mamaye sahabban annabi sai da suka yi musulunci aka yi futuhat wanda suka biyo baya suka ƙara. To kaga wannan duka alƙawari ne da Allah yi, wannan yana cikin mu'jiza ta manzon Allah da mu'jizan Qur'ani. Ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun, da san za ku sani, man takunu lahu aqibatul dar, wane ne yake da ƙarshen lamarin za ku sani. Innahu domin la yuflihu adh-dhalimun, lallai azzalimai ba sa rabauta, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Ay la yas'adu adh-dhalimun al-kafirun, wato kafirai wanda suke zalunci ba sa rabauta. Ko da kafiri a nan duniya yana yin abin da ya so, aka ga kaman Allah ya kyale shi, wani zai ga cewa wai kafirai suna saba ma Allah, amma kuma ga su nan suna walwala a duniya. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cikin hadisi, inna Allah la yumli liz-zalimi thumma idha akhadhahu lam yuflithu, Allah yake yin jinkiri mazalimi azzalimi, yana ta zalunci Allah ya masa jinkiri, amma fa lokacin da Allah ya damke shi baya kubcewa. Shi yasa yace inna batasha rabbika la shadid, damkar ubangijinka tana da tsanani. In Allah ya nufin kamu, to idan ya kama azzalimi ko anan duniya ne baya iya kubce masa. Wa dhakara fi ma ya'ti anna amsalata al-ahkam allati ikhtara'aha al-mushrikuna bil kharas wa taqmim, cikin abin da ke tafe sai wajen ya ambaci wasu misalai na hukunce-hukunce wanda mushrikai suke kaga su bisa kirkire da kuma rudunsu. Wa ya'maluna biha ala ghairi ilmin wala huda, kuma suna aiki da shi ba tare da wani ilimi ko shiriya daga wajen Allah ba, su sai kaga abunsu kawai sai su tashi a matsayin doka, alhali ba Allah ne ya saukar da wannan doka ba. Faqala, sai Allah ya ce,
waja'alu lillahi mimma dhara'a min al-harthi wal-an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bizahmihim wa hadha li shurakaina فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
الله تعالى يجي وجعلوا kuma suka sanya, ma'ana su kafirai, lillahi suka sanya ma Allah, wai kaso ne za su, sai suka sanya ma Allah min ma dhara'a min al-harthi, daga abinda Allah din ya halitta na ƴaƴan wato amfanin gona, shuke-shuke azzar, wal an'ami da kuma dabbobi waɗanda Allah ya halitta, sai wai suka yanka ma Allah nasiman rabo. Yadda suke yi a cikin amfanin gonansu, sai su keɓance wani tun yana kan bishiyarsa, inda binai ne ko inabi, sai su ce wannan na Allah ne. A cikin dabbobi ma sai a ware waɗansu a garke, sai a ce wai waɗannan na Allah ne. Yusarrifunahu ila ad-difan wal masakin, duk lokacin da baƙi suka zo, duk lokacin da muskene suka zo, ba za su taɓa dukiyarsu ba, wannan da suka ce shi na Allah ɗin ne, to a ciki za a yi. Ka san ko yanzu waɗansu suna yin wani abu mai kama da haka ko? Masu dukiya. Misali yanzu kama a ce Ramadan suke fidda zakka, to sai su fidda zakkarsu a Ramadan sai su lissafa. To daga yanzu fa har wata Ramadanan duk wani taimako da za su yi, da wani kuka da wani ya kawo magani ne a amine ne a cikin wannan din, wai za su dinga yi, ba za su taɓa nasu ba, na Allah za su bashi. Kaga wannan ba zakka yi ba, wallahi bai zakka ba, domin ta zakka a lokacin da ta yi ake lissafa ta kuma ɗauka a bayar, ba taka ba ce, ta Allah ce. Kuma sai Allah ɗin ya ce a ba ma talakawa, sai lissafa nau'o'in mutum takwas wanda za a ba su, wanda suka cancance ta. kuma idan ka ba su in sun ga dama su je su sarrafa ta yadda su ga dama eh su sarrafa ta yadda su ga dama ka san ba daidai ne mutum idan ya fidda zakkar kudi kuma ya ce wai zai sayi amfani na gona ya fidda zakkar kudi kuma sai ya ce baya je ya sayi buhunan gero sai ya raraba wa mutane to bai zakka ba zakkar kudi kudi yake bayarwa zakkar amfani kuma ba za ka ce ka fidda amfani ka yi noman shinkafa ko gero shikenan sai ka ce to baka saida kai monetizing din sa ka saida kudin ka bama a wannan shi ba za ka yi ba kai zakka ba in kai haka abinda Allah ya ce a bayar din shi za a bayar ka bashi tsaba sai in ya ga dama ya je shi ya bololo da ita in ya ga dama ya yi kunu in ya ga dama ya sayar ka dau kudin sa ka bashi in ya ga dama rana daya je sai kaji ya cinye dama yana kishirwar su ko ko yana yunwar su ba abin da ya dame ka nasa ne ya sarrafa shi yadda yake so ba za ka ce wai an bashi zakka shikenan ya a'a haƙƙi ne nasa ba shi kawai yake sarrafa abin sa yadda yake so to su ma waɗancan wai sai suka sanya ma Allah ta'ala daga abin da Allah ya halitta na amfanin gona da dabbobi sai suka sanya wa Allah wani rabo suka yanka masa rabo yusarrifunahu ila ad-dhifan wal masakin da suke sarrafa shi zuwa ga baki in baki sun zo a ciki za su ba su in miskine sun zo taimako shi ma a ciki za a bayar wal shuraka'ihim nasiba gumakan su ma sai suka ce to su ma ga nasu rabo wai ga na Allah ga na gumakansu to amma shi na gumaka yusarrifunahu ila sadanatiha suna yin dawainiya ne ga masu kula da gumakan a cikin wannan abin da aka ce na gumaka ne ba sa ba wa kowa sai wanda yake dawainiya a gumaka faqalu sai suke cewa hadha lillahi wai ai wannan da muka kebe shine na Allah bisa amihim a bisa raya wasu akwai abin da ba na Allah ba su din ma da suke raban na waye na Allah ne wa hadha li shuraka'ina sai su ce wannan kuma na gumakansu ne fa kanu idza saqata fi nasibillahi shay'un min nasibiha iltaqatuhu sai suka kasance in wani abu daga cikin abin da suka kebe rabon gumaka ne sai ya hadu ya fado ciki rabon Allah sai aje a debe mun gane ko wato idan a ce dabinai ne ko inabi ne sai suka zuzzubo a cikin rabon da aka ce kuma na Allah ne to sai a bi a tsintsince duk wanda aka san ko mun kadan dinsa ko mun yawan sa in na gumakan ne ya zubo cikin na Allah sai a ɗebe a maida inda aka ce na gumakan yake aw saqata fi nasibiha shay'un min nasibihi tarakuhu amma idan wani abu ne wanda suka ce wannan na Allah ne shi kuma idan shi ne ya fada cikin rabon da suka ce na gumaka ne sai a bar shi mun gane ko dama asalin rabon ma ba daidai ba ne dan ba Allah ne ya raba ba ba a cewa kaza ga rabo kaza ga shi saka gado da Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin alqur'ani sai ce nasiban mafruḍa rabo ne da aka yanka Allah shine yayi wannan rabo to abinda aka ce Allah ya raba shine rabo amma abinda wani shi kuma yace wannan na Allah ne wannan ba na Allah bane to wannan kuma waye bashi ma anzalallahu biha min sultan to duka wani abu ne wanda ake yi na zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci duka waɗannan suke irin waɗannan ababe musulunci ya zo ya kore irin waɗannan muggan al'adu wa kalu sai suke cewa inna Allah ya fada cikin na gumaka sai a bar shi sai su ce inna Allah ganiyun an hadha ai Allah wadatacce ne shi ba sai an ɗebo kayansa ba in ya fado cikin na gumaka amma in na gumaka ne ya fada nasa sai a ɗebe kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya fayyace a cikin aya yace fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah abin da ya kasance sun raba sun ce na gumakan su ne to baya saduwa zuwa ga rabon da yake na Allah aw li jihatihi ko kuma a ce an sarrafa shi ta hanyoyin da Allah yake so min sadaqati a ce an yi sadaka da abin da yake sun ce na gumaka ne wasilatir rahim ko ma su bayar madangin su a ciki duk ba za su yi ba abin da aka ce na Allah ne to a ciki za a yi dawainiya a dangi a ciki za a yi dawainiya a miskinai a ciki za a yi dawainiya a baki inda zai kare sai a ce to rabon da aka aje na Allah din ya kare ba za a bayar daga cikin rabon da yake na gumaka ba ballantana kuma nasu ba za a taba ba wa makana lillahi abinda kuma ya kasance na Allah ne azaton nasu fa huwa yasilu ila shurakaihim to shi kan zai iya saduwa zuwa ga ababen tarayyar tasu ay yaj'alunahu li'alihatihim za mas iya diba rabon Allah su ajiye ma gumakan wa yantafi'unaha fi masalihiha kuma su amfani da shi wajen kyautata lamarin gumakan to Allah ta'ala ce sa'a ma yahkumun abinda suka kasance suna yi na hukunci ya munana Allah ya ce ne
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
الله يقول وكذلك كما كمان وانشان أي كما زينا لهم ما ذكرا كما يدعك كاوة تاوة مشركا لا ربا وانشان لوكتي أبنان دعك أمبتا نير بند الله باشين يسو كربا زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم حكناً ababan tarayyar mushrikai suka kawata wa da yawa daga cikin mushrikan su ruka kashewa ƴaƴansu i zamanin jahiliya ai suna kashe ƴaƴansu suna kashe maza suna kashe mata amma sun fi kashewa mata maza kuma suna kashe su ta wajen bakance wato bil wa'di su turbude su ashina inda Allah ta'ala yace wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat arana al-qiyama yayin da yadda aka turbude ta za a tambaye ta bisa wani zunubi ke kuma aka turbude ta ba sa san yaya mata a zamanin jahiliya ba sa san yaya mata suna kashewa yaya mata idan an aifa musu sai aje a tona rami sai yarinya ta kan so mu wayo sai aje a tona rami sai a binne ta har ana samu a cikin waken su da aka ambata wanda yaje shi ya tona yana tona rami shi da yarsa ta dan yi wayo yana tona rami sai kasa sai ta fatsu a jikin gemun sa da ta fatsu a jikin gemun sa yar ta zo ta tana kakkade masa kurar da take jikin gemun nasa tana kakkade masa ta kakkade masa gemun ya ci gaba da tono kuma ya saka ta a cikin rufi wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat kaga wannan an kai gaya wajen rashin tausayi to ababan tarayyan nasu gumakan su su suke kawata musu irin waɗannan ayyuka kamar yadda a yanzu ma shaitanu suna kawata wa mutane kowace irin jarima to suna bisu ne wa ƴaƴan nan nasu ne makhafatul faqr saboda tsoran talauci wal aila duk ma'anar su daya al ailatu wal faqr wato yace al aila shiddatul faqr shine inda Allah ta'ala ya bada labarin وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون وإذا أكبر أكي البشر أتينسو شوى أن أيفا مسأيا ما أكسامه ذلك جمسي ya mace aka haifa zallu wajhu muswadda sai kaga fuskar sa ta murtike tayi baki kirin min su ima bushir bihi saboda wai mummuna abin da aka masa albushir yaushe za a ce an haifa masa yayi musifa ta same shi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab yatawara min alqawm min su ima bushir bihi sai ma ya nesanta daga mutane ya gudu ya bar cikin gari ya tafi jeji kawai zauna ya tagumi yana ta tunani yana ya shawaran me zai ayumsikuhu ala hunin ita wannan ya zai rike ta ne kawai ta zamanto a walakanci a wajensa baya kulawa da ita am yadussuhu fit turab ko kuwa ya je turbuɗe ta turbaya kawai a huta sa'a ma yahkumun Allah ya ce turda abin da suke hukuntawa ba sa san ƴaƴa mata abinda ya sauya ba sa san ƴaƴa mata sun canfa cewa in ma dai ƴaƴa mace tana kawo wata lauci ko kuma suna gudun cewa wai ƴaƴa mace tana kawo kunya me ya saka idan an kawo yaki za a iya kama ta ta zamanto baiwa ta zama kuyanga to su Larabawa wannan abu yana musu ciwo a rai wai dan ma kar hakan ya iya faruwa gar ma su turbude kawai su huta da ita shine yace khashiyat makhafatal faqr wal ailati was sabi tsoron talauci da tsananin rashi da kuma kar a kama su bayi wa bin nahr lizukur kuma suna jin tsoro ai suna kashewa ƴaƴansu maza wajen yanka su fakanar rajulu yahlifu mutun yakan yi rantsuwa la in wulida lahu kaza min az-zukur cewa in an haifa masa ƴaƴa kaza la maza in an haifa masa ƴaƴa kaza maza la yanharanna ahaduhum to lalle ku zai yanka da yansu sukan yi irin wannan bakance kama halafa Abdul Muttalib kamar yadda Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin mahaifinsa ya taba yin irin wannan bakance to wannan duk abin da yake kawata musu wannan shuraka'uhum ababan shirkan nasu ne li yurduhum domin su halakar da su wal yalbisu alaihim dinahum kuma domin su rikita musu addinin su wanda suka gada daga wajen annabi Ibrahim ya zamanto sun ban tafarkin walau sha'a Allahumma fa'aluhu inda Allah ya so ba za su aikata haka ba fadarhum wa ma yaftarun to ka basu da abin da suke kagawa wannan ayar zamu waiwaye a kayan ta insha Allah in Allah ke rayuwar mu zamu ambaci yaya Abdul Muttalib yayi bakance wani bakance ne yayi kuma yaya lamarin ya kasance insha Allah in Allah ke rayuwar mu gobe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم assalamu alaikum wannan tambaya ce na farko yana tambaya ce ya kasance mutum ne mai yawan sake-sake a zuciyarsa wanda hakan yake jawo masa yin sako har ma yayin da yake yin sallah lokuta da dama kuma yana iya bakin kokarinsa domin ganin cewa ya daina abun yaki yana tambaya menene mafita anan to abu na farko dai abinda mutum ya saka a cikin ransa Allah baya kama mutum da abinda ya saka a rai inna Allah ta تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يا في ما الأمة أبن تساك أرانتا ما تقرب تفدع كوتا أي كتابة إنه متن بفدع كوكما يا أي كتابة قبع تودن ساك أجي أجكي لي الله سبحانه وتعالى يكن يا في مباوى وانا to wannan kenan sannan duk wani tunani sake sake wanda yake mummuna mara kyau shedan ne yake kimsawa mutum kamar yadda Allah ya ce inna an-nafsa la'amaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi ita rai dama tana yawan umarni da mummuna wato shedan zai zo shine ai al-waswasul khannas me sanya ko waswasi a zuciya kun boyayyen nan wanda ba a ganin sa to iya abin da mutum zai duk lokacin da wani tunani na sharri ya zo cikin zuciyarsa sake sake marasa kyau to mutum sai ya ta'awuzi ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim mutum ya dinga yawan yin ta'awuzi duk lokacin da wani tunani mummuna ya zo masa ya dinga ta'awuzi ya dinga yin azkar in misali a cikin sallah ne irin wannan tunanin ya bujiro wa mutum to mutum sai iya bakin kokarin sa yaga ya tattara hankalinsa akan sallar da yake yi kare ba zuciyarsa ta fita daga cikin farfajiyar sallah in shine yake karatu zuciyarsa ta tattara akayin furucin da bakinsa yake yi idan limami ne yake bi to sai ya kasa kunnansa zuwa ga abin da liman yake ambatawa kare ya ba zuciyarsa ta fusgace waje koda shedan ya neme ya fusgeta to ya sake dawo da ita wajen shauraran karatu insha Allah ta'ala in yana daukan waɗannan matakai to Allah zai raba shi da irin wannan mugun tunani din wallahu a'lam wannan kuma bayan yayi addu'o'i masu yawa muna roƙon Allah ya amsa mana sannan yake tambaya akan mutumin da ba shi da lafiya shin ciyarwa da zai yi zai iya bada kunu saboda rashi to na akwai bayani kashi biyu abu na farko rashin lafiya ba a ciyarwa dan rashin lafiya mu fahimci wannan dan rashin lafiya ba a ciyarwa rashin lafiya ita abinda ake mata ramawa ake yi wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda bashi da lafiya ko yake halin tafiya shi wannan an bashi daman sha ne waɗansu kwanuka ne daban zai kirga bayan ramadana ta wuce ko bayan ya samu lafiya sai ya rama wannan shine doka ta mara lafiya ciyarwa tana kasancewa ne ga wanda azumi ya gagara wanda azumi ya gagare shi wanda anan kuma jinyar za ta iya shigowa za ta iya sabbabawa amma jinyar ta bambanta asali da Allah subhanahu wataala ya ambata ya ce wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kaga duka siyaki guda ne ya bambance aya guda wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kaga sai aka bambanta wanda yake mara lafiya ko yana halin tafiya ciyarwa zai amana babu ciyarwa a kansa ramawa zai in ya san waraka ko kuma ya dawo daga tafiya wanda kuma yake shan wahala sayudiqunahu to nan sai qur'ani sai kawo batun adunkule don haka yahtaju ila tafsilin ko ana buƙatar a fayyace shi Abdullahi dan Abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarjuman al-Qur'an radiyallahu anhu sai yake ambata abinda ake nufi anan ash-shaykh wa shaykhuha ash-shaykh al-kabir al-fani wa shaykhatu wato tsofo wanda ya rugube da kuma tsohuwa wanda ita ma ta rakabe akwai manzalin da mutum zai kai na tsufa to ya zama kaman yaro jikinsa ba zai iya daukan zama ba abinci ko ba ruwan sha ba to irin wannan idan har yana galabaita to irinsa ne ake nufi sai ya dinga ciyarwa Anas dan Malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kai tsufa domin Anas ya samu tsawon rayuwa ya kai kaman shekara 110 kafin ya mutu to lokacin da ya tsufa yana kufa a kasar Iraki to Anas dan Malik sai yayi abinci sai ya aje idan Ramadan ta zo duran da aka yi Ramadan sai ya akwai inda aka hakaito kuma yakan yi abinci guda wanda zai wadatar wa mutum 30 daga Ramadan ta zo sai ya ciyar da mutane wannan abincin kaga shi yanzu ya gama da Ramadan dinsa ciyarwa ce a kansa to wannan haka hukuncin yake don haka rashin lafiya malamai sun dora kiyasin sa ne a kayin na asalin saboda tsofo da tsoho wa shi ma tamkar rashin lafiya ne da ba a tsammanin warkewarta ba abu ne da za a ce ba mai jinkiri daga nan zuwa wata shida watakila ya tsufar ta yi sauki ba a sai dai ta ƙara ƙaruwa ko in dai tsufa ce ta hana to kuma ina aka sake jinkiri ta sake ƙaruwa to shi ne malamai sai suka ɗora ƙiyasi wanda yake da jinyar da ba a tsammanin warkewa kuma ba zai iya daukan yin azumi ba saboda wannan jinyar to sai aka dora hukuncinsa shi ma kamar irin na wancan tsoho da tsohuwar tunda ba a tsammanin warkewa kuma ba zai iya daukan azumi ba to shi ma sai aka ce ya ciyar amma ba wai dan rashin lafiyar ne aka ciyar ba sai dan wannan tsarin to wannan kuma ba ni ko kai ne za su ambata ba a masanin abin ne fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ba wani ne kawai shikenan zai ce ai ina alsa ko kuma tace ai ni ma ina alsa dan ka ciyarwa to sai ka ji wai ma dan kokari wani sai bugo maka waya ko ta bugo ma waya mallan tambaya nake da ita to yanzu alsa ne nake yi to ciyarwar da zan yi kaza kaga ta ma ita yake hukunci wai alsa nake yi to ciyar wadda zan yi kawai ita ta making conclusion to wannan kuskure ne sai dai idan likita ne ya ce maka ba za ka iya azumi ba shi yasa ni duk wanda suka tambaye ni bana ba su ansa kai tsaya kan wannan matsala sai in ce ya je wajen likita abinda likita ya faɗa shi za a tsaya a kai wannan shi ne adalcin ko malamai manyan malamai haka suke ambatawa duk abinda ya shafi wanda ya ta'allaka da wani abu wanda yake na lafiya to wannan usulubin suke bi malamanmu mu'asirai kamar irin su Sheikh Abdulaziz ibn Baz irin su Sheikh Salih Al-Uthaymeen Allah ya musu rahama duka a cikin fatawoyin su da suka ta'allaki wani abu wanda ya shafi lafiya in za su ba da fatawa ga rangwamen da zai zo to sai su ta'allaka abin ga abin da likita ya bayani to don haka sai in likita idan ya ce wani ba ai akwai lokacin likita zai ce kar ka yi awa kaza baka sha ruwa ba ko kar ka yi lokaci kaza ka ci abinci ko makamantan irin wannan to idan irin wannan ne aka yi diagnosis ɗinka kuma aka tabbatar da haka masani ya faɗa to sai a dora ka akan irin wancan hukunci amma in ba haka ba to sai a ce maka fa'iddatun min ayyamin ukhar ha qur'ani yace Allah ya dace da mu to sai bangare na biyu da yace zai iya bada kunu saboda rashi a ba zai bada kunu ba geran da za a yi kunun shi zai bayar ai abinda malamai ma suka farajja hawa abinda hadisi kai tsaye ya faɗa cewa yace mudun wato mudun an kulli miskinin mudun nabi mudun nabin nan dai wanda in kana da babban tafi in kai ka kakan fata yayi to sai ka sami irin wannan na gero na san dai mudun nabi za a samu ya kai guda hudu da dan tafi kadan ko ba zai kai biyar ba amma dai za a samu mudun nabi guda hudu a cikin kwano daya tiya ko ba haka bane za a samu to kage idan ka auni kwano biyu zai ba mu mutun tara za samu din nabi guda tara ko to ai ba tsada ko ba haka bane azumi fa su kutuma ka su dauke maka eh kunun mai idan zaka yi ai zaka da kudin ichan da zaka abin nan da kudin wane ne duk za a hada ai kunun ai da tsayin yadda za a saya ai dan an hada zai sai wannan geran to sai ke wannan Allah ya sa mu dace wallahi a'lam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم ثبت أقدامنا على دينك وهدنا سبيل الرشاد وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.